الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Al-Muharram shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau muna da ƴan tambayoyi tambaya ta farko dan uwa ke cewa shin ya halatta ta fuskar bada labari ka ce kai mumini ne kwarai da gaske ta hanyar bada labari ya halatta mutum ya ce shi mumini ne amma abinda aka fi so ya dadiya abinda aka fi so ya ƙara akan kalimar cewa ni mumini ne ya ce insha Allah ana mu'min insha Allah in Allah ya so ni mumini ne ba dan yana kokonto ba game da imaninsa aqidar ahlus sunna wal jama'a kai tsaye baka cewa kai mumini ne iya abinda ya dace shine mutun ya toge ya ce insha Allah ni mumini ne domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ubangiji ta'ala yace kada ku zuga kanku an gane ku domin lafazin at-tazkiya yana daukan ma'anar wasa kai ka zuga kanka ka nuna cewa kai na kwarai ne shine in ma ka ce fala tuzakku anfusakum kar ku tsarkake kawunan ku ku nuna cewa ku ne na kwarai ubangiji ta'ala yace huwa a'lamu biman ittaqa shi yafi sani yafi kowa sani game da wanda yafi tsara dokokinsa ko kuma ga wanda yake tsara dokokinsa shi yafi kowa sanin wane ne ke tsara dokokinsa don haka ba laifi bane amma abin da ya dace ka ce in Allah ya so ni mumini ne saboda shi imani abu ne wanda yake da alaka da zuciya abinda ke cikin zuciya kwa ba wanda ya isa ya leka ya hango illa mahalicin sammai da kasai da abinda ke tsakankaninsu an gane ko wani yakan iya cewa to ina ga fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Kaf ko kuma mu ce cikin suratul Hujurat da wato shine larabawan kauye da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa kwarkwara suna gora masa cewa ai su sun gaskata shi a matsayin manzo sun gaskata ubangijin da ya turo shi ma'ana su dai mu'minai ubangiji ta'ala ke fada mana yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وبنجي تعالى كي تشيوا يمنون عليك أن أسلموا wato suna gura maka wai dan sun musulunta, suna nuna maka cewa ai sun baka haɗin kai, sun yi imani da kai, sun yi imani da Ubangijin da ya turo ka. Ubangiji ta'ala ya ce qul la tamunnu alayya islamakum, an gane, ko kuma can ayat da muke nihi qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tudi'u allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a. Al-aya, larabawan kauye suka zo suke fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka ce amanna, mun yi imani da kai a matsayin manzo kuma mun gaskata Ubangijin da ya turo ka. Ubangiji ta'ala ya ce ce da su lam tu'minu walakin qulu aslamna, har yanzu ba ku yi imani ba kamar yanda ya dace. Iya abin da ya dace ku fada ku ce mun musulunta, saboda shi musulunci abu ne wanda yake zahiri. Duk wanda ya yi kalima ta la ilaha illallah ya furta ta akan harshensa, abubuwan da la ilaha illallah ta kunsa, ta karantar da mu na yau da gobe, tsaye da sallah, bayar da zakka, azumi, biyayya ga mahaifa, sadar da zumunta, nisantar abubuwan da Allah ya haramta, duk wanda ya haka sai mu dauke shi a matsayin musulmi ne dan uwanmu. Idan aka tambaye mu wani musulmi ne, sai mu ce kwarai, domin mun ji yana fadar la ilaha illallah, kuma sannan duk wasu ayyuka wanda la ilaha illallah ta kunsa tare da shi muke yi. Amma wani mumini ne, sai mu ce Allahu a'ala, saboda imani abu ne wanda yake cikin zuciya. Don haka Allah ya ce lam tu'minu walakin qulu aslamna, ku ce, an gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce ba ku yi imani ba har yanzu kamar yanda ake bukata, ku dai ce mun musulunta, haka shi ne ya fi dacewa. Haka hadisi na cikin sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rabu sai ya hana wani daga cikin sahabbai yana gefe a zaune. Wannan abu sai ya sosu a ran wani sahabi, sai ya ce ya Rasulullahi, yaya kai rabo ka hana wani? Ina ganin wani ko ya dace a bashi, wani ko ina ganin mumini ne. Manzo Allah sai yake cewa au musliman, ko dai musulmi dai, an gane shi iya abin da ya faɗa. Ya ce ya Rasulullahi, ina ganin mumini ne. Manzo Allah ya ce masa ko dai musulmi dai, saboda sanin mumini sani na hakika illa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ya san waye imani da shi kamar yanda ake bukata. Don haka dai a takaice za ka iya cewa ni mumini ne in Allah ya so. Tambaya ta biyu, dan uwa yake cewa mutum ne lokacin fitar da zakkarsa ya yi jinkirin fitarwa, mutuwa ta mamaye shi, shin zakkar nan na kansa dole ne sai an fitar da ita sannan an raba gado, ko kuma yaya za a yi, ko kuma ta sha? A takaice abinda muke so mu gane, idan Allah ya ma bawa rasuwa, akwai abubuwa hudu waɗanda suke ratayuwa da dukiyarsa. Abu na farko shine mu'anu tajhiz, ɗawainiya, wato ta tattala shi domin kai shi makomarsa. A dukiyar shi za a cire kuɗin da za a sayi likkafani, a cikin dukiyar za a fitar da kuɗaɗen da za a sayi itace wanda za a jera idan an sa shi cikin kabari, idan ana sa icce a wurin, an gane ko? A cikin dukiyar shi za a ɗau a biya ladan masu gina in har biya ake. Duk abin da ya shahi ɗawainiya ta binnewa, to a dukiyar shi za a fidda. Sai dai idan wani ya yi tabarru, ma'ana ya fitar da wannan kuɗaɗe daga aljihun shi ya taimaka fi sabilillah. Bayan an fitar da kuɗaɗe na ɗawainiyar tattalashi, abinda zai biyo baya wato shi ne bashi. Bashi ko kala biyu ne, akwai bashin mahaliccin sammai da ƙasai da abinda ke tsakankaninsu, sannan kuma akwai bashi wanda yake na bayansa. Idan bai fitar da zakka ba, to abinda zai biyo baya dole za a lissafi dukiyar shi a fitar da haƙƙin Allah, domin zakka haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In lokacin ta yi, to ka tabbata cewa wannan haƙƙi ne a kanka, bashi ne ake binka. In Allah ya maka rasuwa, dole sai an lissafa dukiyarka an fitar da wannan haƙƙi, ko da ba ka yi wasiyar a fitar ba. Sannan kuma haƙƙi wanda yake na jama'a, me yasa muka ce haƙƙin Allah? Domin haƙƙin Allah shi ya fi cancanta a gabatar da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke fada fadainullahi ahaqqu an yuqaba ko kuma fadainullahi ahaqqu bil qaba haƙƙin Allah shi yafi cancanta game da biya duk da cewa a mas'ala ta zakka zakka ba ta zama wajibi akan mutum sai in ya zamanto babu bashi akan sa bashin da zai tauye gulgudan nisabi an gane ko don haka dai anan kenan abu na biyu a biya bashin Allah kuma a biya bashin jama'a a koda dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi sannan abu na uku wato shine wasiya in yayi wasiya to za a kasa wannan dukiya kashi uku sai a fitar da kashi ɗaya wannan kashi ɗaya shine za a zartar da shi akan duk abin da yayi wasiya in wannan kashi ɗaya daga cikin uku ya isa game da zartar da wannan wasiya abin da ya rage sai a dawo a fitsa shi da wannan kashi biyu kenan ya zama gado idan ko wannan kashi ɗaya daga cikin uku bai isa bai zartar da abin da yayi na wasiya to baya halatta a ɗauko daidai da dala daga cikin wannan kashi biyu a ƙara sai da yarda da amincewa ta magada bayan an zartar da wasiya sannan abu na hudu shine kenan gado wannan sune iya abinda suke ratayuwa da dukiyar mamaci idan Allah da dukiyar mutum idan Allah ya masa rasuwa kenan ɗawainiya ta tattala shi domin a kai shi makoma sayen likafani da sauran ayyuka na biyu kenan biyan bashi na uku zartar da wasiya in yayi na hudu shine kenan gado tambaya ta uku wani dan uwa ke cewa a wani lokaci ne ke zama wajibi akan mace wato ta sanya hijabi in aka ce hijabi shine tufafin da ke suturce dukkan gangan jikin mace sai dai wasu bangarori wanda ya halatta ta bayyana a lokacin da ya zama dole mace ta sanya hijabi shine lokacin da za ta fito waje an gane ko daga gidansu ko kuma mu ce daga gidanta da lokacin da wani zai shiga cikin gida wanda yake ba muharraminta ba to anan dole ne ta saka hijabi a jikinta shi hijabi wanda yake shari'a ta shar'anta ma mata mu'minai shine tufafin da zai suturce dukkan jiki tun daga wato kafadarta ko kuma ce tun daga kanta har izuwa diddige dole ne mace ta rufe gashinta gaba daya daidai da kwaya ɗaya baya halatta ta bayyana ga wanda yake muharrafa wanda yake manisancinta haka diddigenta dole ne ta rufe shi tun daga sama har ƙasa dole ta rufe iya abin da ya halatta mace ta bayyana a jikinta shine fuska da tafukan hannu fuska da tafuka su kaɗai ne ya halatta mace ta bayyana don haka rufe fuska da rufe tafin hannu wannan ba dole bane ba amma an so ta rufe amma idan ba ta rufe ba ba laifi ba ta yi kamar yadda in ka koma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu sun tabbatar da fuskan mace ba al'aura bace ba haka nan tafukan mace ba al'aura bace in kana so ka ga ƙarin bayani akan wannan matsala ka karanta fadar Allah subhanahu wata'ala da ke cikin suratul nur wa qul lil mu'minina yaghudhu min absarihinna wa yahfazuna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa liyadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin al-aya ka karanta maganganun magabata akan ma'anar wannan aya anan zaka tabbatar da cewa rufe fuska da rufe tafin hannu wannan ba wajibi bane ba an so ne ta rufe amma idan ba ta rufe ba ba laifi ba ta yi tambaya ta gaba dan uwa yake cewa an ce a duk lokacin da mutum zai yi hamma ya ambaci sunan Ubangiji subhanahu wata'ala yace to idan mutum yana cikin sallah hamma ta zo masa yaya zai yi maganar cewa an ce mutum ya ambaci sunan Allah a duk lokacin da zai yi hamma wannan ba mu san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka iya abinda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu idan zaka yi hamma manzon Allah yace kar ka yage baki irin yanda jaki yake yagewa ka sanya tafin hannu ka tushe bakinka domin shaytani yana ma bawa dariya lokacin da yake hamma. To ita hamma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana daga shaytani ne. To dan haka malamai sun so idan mutun yayi hamma ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim, amma cewa ga dalili daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya nuna cewa in kayi hamma ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim ko wani ambaton Allah na daban, sanin mu bai kai nan ba, amma iya abinda muka sani shine na ka tushe bakinka. Amma malamai kamar su Abdulaziz ibn Baz Allah ya ji kansa yana ganin cewa in kayi hamma ka ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim, menene dalilin sa anan? Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa ita hamma tana daga shaytani, shaytani yana ma bawa dariya a lokacin da ya hamma. Don haka ba a buƙatar mutum ya yage baki, kai kokari ka dora tafin hannunka ka tushe bakinka. An gane ku? Tambaya ta gaba ɗan uwa yake cewa wai kana kuna cikin tafiya da matarka, wato aka halbo kibiya ko bindiga, ka tabbata kibiyan nan za ta samu matarka sai ka tarye ta wannan kibiya ta da ko a jikinka ta gama da kai. Shin menene hukuncinka, ka mutu kafiri ko kuma yaya al'amarin yake? Haka shi ɗan uwa ya rubuta tambayar. Maganar ka tarye kibiya mata mata su ba da gangan jikinka, iya in ka iya ka sa wani abu ka tarye ta shine iya abin da za ka yi. Kuma koda ka tarye wannan kibiya ta gama da kai, maganar cewa ka mutu kafiri wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace ba, na cewa mutumin da ya kashe kansa kafiri ne, wannan aqida ce ta ƴan tawayen musulunci khawarij. Iya aqidar mu, aqidar ahlus sunna wal jama'a, duk mutumin da ya kashe kansa da ganganci to baya halatta mu dora masa babban kamlasar. Iya abin da ya zama tilas akan mu, mu maida lamarinsa zuwa ga mashi'a ta ubangijinsa, matsayinsa bawa ne nashi, in ya ga dama ya gafarta masa, in ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadon laifinsa. Tambayar da nake muku, so da yawa ake cewa mutumin da ya kashe kansa kafiri ne, to me yasa ba ku a faɗa mutumin da ya kashe wani da ran shi da ran wani akwai wani bambanci tsakaninsu? Ba bambanci. In hakkun ce mutumin da ya kashe kansa kafiri ne, to ai wanda ya kashe ran wani shine min babi aula, yafi cancanta da dora masa kablasa, tunda wannan nashi ne ya kashe, to kuma ina lokacin da ya kashe ran wani? To don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a, musulmi baya kafirta a sanadiyar aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka, a inda yake kafirta sai in ya halitta haka, domin duk wanda ya halitta haram wannan ya kafirta. An gane ko? Domin yayi da awar rububiyya, ya nuna cewa shi ma ya isa ya halitta haram ko kuma ya halitta ko kuma ya halitta haram, ya haramta halak ko ya halitta haram. Dalilin da yake tabbatar mana duk mutumin da ya kashe kansa ba kafiri bane shine hadisin da ke cikin kitabul iman, hadisin da Ubada wannan kitabul iman a cikin sahihul bukhari, riwaya ta Abu wannan Ubada ibn Samit Allah ya karra masa yadda, wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da mu, bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriku wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum bi dhalika fa ajruhu ala Allah wa man asaba min dhalika shay'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratu Allah wa man asaba min dhalika shay'an thumma satarahu Allah فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه. wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku kulla mubayi'a da ni a bisa cewa ba za ku hada bautar Allah da wani, ba za ku yi sata, ba za ku yi zina, ba za ku yi kisan kai, ba za ku zo da wani yankin ƙarya wanda za ku kaga tsakanin hannuwanku da kafafunku, sannan kuma ba za ku saba game da duk wani abu wanda yake sananne a shari'a, ma'ana abin da shari'a ta ce a yi. sai manzon Allah ya ce duk wanda ya cika da wannan alƙawari daga cikin ku ya tabbatar da cewa sakamakon ladansa na ga Ubangiji subhanahu wata'ala zai cika masa sakamakon sa a gobe kiyama. Sai ya ce to duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin haka, yayi sata ko yayi zina ko yayi kisan kai, fa uqiba fid dunya, aka zartan masa da abin da ya dace na uquba a nan duniya. Sata yayi gulgudan abin da ya kai a yanke masa hannu, aka yanke masa hannu. Ko mai aure ne yayi zina, aka samu shaidu hudu suka tabbatar da zinar da yayi, aka jajjefe shi har ya mutu. Ko kuma kisan kai ne yayi na ganganci, shi ma aka kashe shi. Manzon Allah ya ce fa huwa kafaratullah, wannan uquba da aka masa a nan duniya ita ce kankarar wannan laifi, Allah ba zai bincike shi ba akan wannan laifi a gobe kiyama. Sai ya ce wa man asaba min zalika shay'an, yace duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, thumma satarahullah, sannan Ubangiji subhanahu wata'ala ya rufa masa asiri, ya lullube shi, ba wanda ya gan shi. Sai ya ce fa huwa ila Allah, lamarinsa na ga Ubangijinsa, in sha'a afa anhu, idan ya ga dama ya yi masa rangwame, wa in sha'a aqabahu, idan Allah ya ga dama kuma ya masa uquba gwargwadon laifinsa. To kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tabbatar mana duk mutumin da ya mutu a halin yana aikata babban laifi, kisan kai ko sata ko zina ko cin kuduruwa ko wasu abubuwa waɗanda suke na daban, idan ya mutu akan halin haka bai tuba ba, ba mu da dalilin da zamu kafirtar da shi. Yin karan tsaye ne da ga Ubangiji subhanahu wata'ala ka ce suwana ana can ana dandanar azaba. Waye baka labari? Wani jimel ka sanya ka hango cewa ga halin da yake ciki a lahira? Don haka iya abinda manzon Allah ya nuna mana duk mutumin da ya mutu yana aikata babban laifi, to sai mu maida lamarinsa zuwa ga Ubangiji. Matsayinsa bawa ne, kamar yadda Hausawa suke fada, ba a shiga tsakanin harshe da haƙuri, haka ba a shiga tsakanin bawa da Ubangijinsa. Idan Ubangiji ta'ala ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa, in ya ga dama kuma ya yafe masa. Don haka ƙa'ida a nan abinda muke so mu sani, duk mutumin da ya kashe kansa ko mutumin da ya mutu da kofin giya a hannu a matsayin shi na musulmi, ko karuwar da ta mutu a matsayinta na musulma tana zina, wannan sai mu maida lamarinsu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba za mu kafirtar da su, ba za mu ce ‘yan wuta ba ne. Iya za abinda za mu faɗa bayi ne na Ubangiji, in ya ga dama ya yafe musu, in ya ga dama ya azabtar da su. Wannan ita ce tacicciyar aƙida, aƙidar Ahlus Sunna wal Jama'a, wadda aka gina ta akan Allah ya ce manzonsa ya faɗa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama babi na 66. Kai tsaye insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon babi na 67. قال المصنف رحمه الله تعالى باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. الإمام النووي الله يجزيه خيرا wannan babi ne wanda ke bayani game da wato karhanci na gurin mutuwa a sababin wato wani tsanani da ya samu bawa. Nan malan ciyayi babu karahati tamannil maut bi sababi gurin nazalabe, baban da ke bayani dangane da karhanci na gurin mutuwa. Shin karhanci a nan ana nihi karhanci a wajen malaman fikhu wanda in suka ce makaruhi sabanin haram, ko kuma ana nihi da makaruhi a nan a cikin istilahin magabata kamar yadda yake cikin nassi na Alkur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Iya abinda ake nihi da karhanci a nan shine haramci, saboda lafazin karaha kamar yadda Alkur'ani ya tabbatar mana na ɗaukan ma'anar haramci. kamar yanda cikin suratul Isra Ubangiji ta'ala ke cewa la taj'al ma Allahi ilahan akhara fataqauda madhmuman makhzula wa qaba rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma har ka kai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al arda wa lan tabluga al jibala ula kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ana abubuwa ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zanu mana wanda ya haramta a ƙarshe sai ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dukkan waɗannan abubuwa da aka zana muku na hani to sun zamanto a wajen ubangijinka an gane ku kana sayyi'uhu inda rabbika makruha wato kasancewarsa ya zamanto abu ne wanda yake abun ki abun kyama a wajen ubangijinka kaga anan duk mai hankali wanda ya san inda aka sa gaba ba zai ce maka ba shirka makruhi ce ba zai ce maka ba zina makruhi ce ba zai ce maka ba rashin biyayya ga mahaifa makruhi ne ba zai ce maka ba kisan kai makruhi ne ba zai ce maka ba binne ƴaƴa da rai makruhi ne ba zai ce maka ba cin dukiyar maraya makruhi ne abinda ubangiji ta'ala yake nihi da cewa kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha makruha ay muharrama gaba ɗayan waɗannan abubuwa da aka zana abubuwa ne na haramtawa a wajen ubangijinka kenan kaga abinda ake nihi da makruhi anan shine haramu haka idan ka dauka hadisin al-Mughira ibn Shu'ba wanda yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa inna Allah ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat wa man anwahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata as-su'al wa ida'at al-mal ash-shahid dai yace wa kariha lakum qila wa qal ubangiji ta'ala ya kyamata game da ku wato an ce kaza wane ya ce kaza ma'ana gutsuruma da zaran ka ji labari kawai sai kai gaba ka ringa fada ai an ce kaza an ce kaza an yi kaza ba tare da tantance wannan labari sai ya ce wa kasrata su'al wato da yawan tambaya tambaya wadda ba ta da fa'ida sai yake cewa wa iba'atul mal wato da tuzartar da dukiya ma'ana almubazziranci kaga anan da yake wa kariha lakum qila wa qal wa kasrata su'al wa iba'atul mal anan ba wanda zai ce maka tozartar da dukiya makruhi ne tozartar da dukiya haramu ne abinda yake nihi da wakariha anan bi ma'ana wa harrama an gane ku ubangiji ta'ala ya haramta muku wato shine gutsurutsoma ya haramta muku yawan tambaya tambaya wadda ba ta da fa'ida kuma ya haramta muku tozartar da dukiya to dan haka anan da yake babu karahati tamannil maut wannan babi ne wanda ke bayani game da wato haramci na gurin mutuwa shi lafazin at-tamanni ma'anarsa shine malamai suka ce taqdiru shay'in fi nafsi wa tasawwuruhu fiha kaddara abu wato a cikin rai ka kamanta shi yanzu misali mutumin da yake son yayi gidan shiga yake da gurin yayi gidan shiga a ransa zai iya kaddara cewa a unguwa kaza ina da bukatar a ce na samu figi kaman kare biyu ko kuma zuwa uku ko kuma biyar sannan kuma zai kaddara cewa ga iya tsarin da zai yi na gini to wannan gaba ɗaya shine ake kira da guri in aka ce guri kenan ka kaddara abu a cikin zuciyarka ka kamanta shi an gane ko shine yace babu ne wanda ke bayani game da haramci na gurin mutuwa a sanadiyar wato wani tsanani da ya samu bawa domin kasancewar tsanani idan yayi tsanani so da yawa yakan sanya mutun ya saki layin da ake bukatar ya tabbata akan shi wanda yana daga sakin layin da Ubangiji Ta'ala ya shata mana shine mutun yayi gurin mutuwa domin wani tsanani ya same shi. Iya abin da ya dace idan kana ganin cewa ka shiga hali wanda yake na la haula wala quwwata, to iya abin da ya kamata ka tsaya ka yi tunani, shin wannan tsanani da ya same ka kanka farau? Ba kanka farau ba. Duk wani abin da ya same ka na damuwa, to idan ka waiwaya kafin ya same ka ya samu dubu da dubunnai. Mazan jiya magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fiyayyun halitta manzannin Ubangiji subhanahu wata'ala da annabawan shi, shin tsanani ya same su ko kuma yaya suka yi? Idan kana ganin cewa tsanani ne na talauci ya kai ma gaya, to anan sai ka waiwaya annabawan Allah yaya suka rayu. Kar mu manta mun wuce da hadisai waɗanda suke tabbatar mana ga irin rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin gidansa, yanda suka rayu rayuwa ta talauci wanda ya kai kamar yanda Aisha take faɗa, mu iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukan kwashe wata biyu zuwa uku tukunya bata hau ba. Aka tambaye ta, to menene abincinku? Aisha take cewa al-aswadan, dabino da bakin ruwa shine kawai. Kuma gaya mun wuce da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani dare yunwa ta kado shi daga cikin gida, fitowar da yake sai ya hadu da Abubakar da Umar, sai yake tambaye su me ya fito da ku a wannan lokaci. Suka bashi labari, manzon Allah ya ce na rantsi da Ubangijin da ya halicce ni, abin da ya fito da ku shi ya fito da ni. Suka hade da wani daga cikin mutanen Madina, yace ya Rasulullah na dau bakuncin kai tsaye ya kai su gidan manzon Allah, ya dau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokaninsa biyu ya kai su gidan shi, ya shirya musu abinci wanda yake na musamman. A wannan dare sai da ya kada dabba ya yanka musu, aka yi abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka ci. Da aka gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma da Abubakar da Umar, yace wannan ni'ima da Allah ya muku, yace ku tabbatar da cewa ranar kiyama sai Allah ya tambaye ku kun gode masa ko baku gode ba. Kuma la tusaluna yawma idzin anil nayyi. To anan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an kwashi wata biyu zuwa uku tukunya bata hawo ba. A cikin mu anan wane ne aka taba kwashi sati a gidan shi tukunya bata hawo ba? Ba sati ba ko kwana biyar sai an bincika da kyau za a samu. Wannan bangaren abin da ya shahi kenan kunci wanda yake na rayuwa. Kuma in ka koma tufafi, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rayu a cikin hali wanda yake na talauci, ba kowa ba yake da kumfule biyu a cikin su. Abu Huraira Allah ya karra masa yadda yake cewa naga sama da mutum 70 daga cikin ahlus suffa, yace wallahi a cikin su ba wanda yake da zane biyu wanda ya daura daya yafa a kafadarsa. In ma ka samu mutum yana da zane daya, wato ya daura a tsatsan shi ya rufe al'aurarsa, wanda zanen shi yake da fadi shine zai daura a tsatsan sa ya rufe al'aurarsa, sannan sai ya janyo bakin sai ya kulla a wuya. An gane ko? Zane biyu ko ka daura daya ka yafa daya kafadarka, babu ba wanda yake da a cikin su. In ma ka samu daya yana da zane daya tak wanda bai isa ba ya janyo, wato ya daura a kafadinsa ya daure tsatsansa ya rufe al'aurarsa, wanda yake da dama dama shine mai fadi, wanda yake da zane mai fadi ya daure tsatsansa ya rufe al'aurarsa, sannan ya janyo harshen ya kulla a wuya. Maganar kamfule biyu ma bata taso ba, takalma kuma dama maganar su ma bata taso ba. Mu kuma a yau akalla mai karancin kumfule ne zaka samu mutumin da yake da kumfule biyar. Wani a cikin mu in aka ce ka dauki akwatukan kayan shi ma ba zaka iya dauka ba. Mai kumfule 100 a cikin mu sai ka samu ko sama da haka. To kaga kasancewar in ma wani tsanani ne, to magabatan kwarai sun tsananin da ya same su ya fi mu. In ma tsanani ne waɗanda yake na abokan gaba, irin yanda aka yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka cutar da shi, babu wanda aka cutar da shi a cikin mu kamar yanda aka cutar da shi. an zazzage shi, an fada masa bakakin magargani, an ce masa mahaukaci ne, an ce masa dan dabo ne, an ce masa boka ne. Matar shi wanda yafi so a cikin mata Aisha aka ce karuwa ce ta yi zina, wani iyazu billahi. Takunkumi aka saka masa shi da mabiyansa, ba a siye daga wajensu, ba a siyar musu, kuma ba a aura daga wajensu, ba a aura musu. Akwai wanda aka kulla gaba da kiyaya da shi sama da yanda aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kinayin har kana ganin abokan gaba sun maka ca, sai ka waiwaya ka ga wace gaba ce aka ma manzon jiya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. To dan haka in kuma rashin lafiya ce to ka waiwaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'udi ya tardo shi. Manzon Allah yana zanzana ko kuma mu ce yana makirkita saboda masassara. Sai Ibn Mas'ud yake cewa ya Rasulullahi amma masassara ta kai matuƙa da kai, yace kwarai. Yace amma ya Rasulullahi ku jama'ar annabawa idan kuna rashin lafiya linka muku aiki. Manzon Allah yace kwarai linka mana aiki. Ibn Mas'ud yace to amma in an linka muku kuma wajen sakamako ma linka muku aiki. Manzon Allah yace kwarai da gaske haka ne. Idan za ka yi masassara za ta kai dubu 40 na zafi, to manzon Allah 80 zai yi. An gane ko? In kai taka 40 ta tsaya, to shi tashi a 80 take. Kenan don haka anan iya abin da zamu gane, duk tsananin da ya same mu baya halatta mu burin mutuwa. Kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba, gurin mutuwa haramun ne, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana kuma saboda wata hikima. Sai yace wala ba asabihi, yace ba laifi mutun yayi gurin mutuwa, li khawfil fitnati fid din, domin jin tsoron fitina a cikin addini. Idan kana jin tsoron za a fitince ka a cikin addinin ka, azabar da kai game da tafarki na Ubangiji subhanahu wataala, to anan ba laifi kakan iya yin gurin mutuwa. An gane ko? Kai gurin cewa Allah ya karbi rayuwarka in ka ji tsoron za a fitince ka a cikin addini. Amma duk lokacin da fitina in ta kasance a cikin karan kanka ne, ko a cikin dukiyarka, ko a cikin ƴaƴanka, baya halatta kai gurin mutuwa. Amma a cikin addini ya halatta kai gurin mutuwa, saboda addini babu abin da ya kai shi tsada, ba abin da ya kai shi kima da martaba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine abin da in ka same shi a nan rayuwarka ta duniya, ka samu komai na duniya da lahira. Wanda in ka rasa addini, ka rasa komai a rayuwarka ta duniya da lahira. Addini abu ne wanda ƙarfin tuwo baya bada shi, ƙarfin mulki baya bada addini, yawan dukiya bata bada addini, kyawun halitta, kyawun jiki baya bada addini. Iya abin da yake ba bawa addini shine dace na Ubangiji subhanahu wataala. Zabi ne na Ubangiji subhanahu wataala ya zabi wanda ya ga dama ya azurta shi da wannan gol wanda yake tsadadde, shine addinin musulunci. To dan haka in ka ji tsoron fitina a cikin addinin ka, to ba laifi kakan iya yin gurin mutuwa, kamar yanda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Idan muka koma muka waiwaya, za mu ga cewa duk wani mai hankali ba zai yi shakka game da cewa rayuwar mumini ita tafiye masa alkhairi. An gane ko? In dai mumini ne, to rayuwa ita ce tafiye masa alkhairi game da mutuwa. Me yasa? Domin mumini duk bawa idan ya riga ya mutu, to duk wani aiki da yake aikatawa ya katse ya taka burki. Shi kuma a kullun kana ƙara ayyuka na ibada, matsayinka yana ɗaukaka a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda hadisi ya inganta a cikin musnad na al-imamu Ahmad, wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Abu Huraira ke faɗa cewa kana rajulani min Quba'a aslama ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wasu mazaje biyu daga cikin kabila ta Quba'a sun musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fastashhada ahaduhuma, ɗayan sai Allah ya azurta shi da shahada a fagen daga, ɗayan sai aka jinkirta masa rayuwa zuwa shekara guda bayan mutuwar dan uwansa. Talha ibn Ubaidillah, Allah ya ƙara masa yadda ke cewa fa uritul janna, yace sai aka nuna mun alkiyama tayi, ga aljanna an zo da waɗanda suka cancance ta ana shigar da su. Talha yake cewa sai naga wannan wanda aka jinkirta rayuwarsa zuwa shekara guda bayan mutuwar dan uwansa da ya samu shahada, shi aka zo da farko aka shigar da shi aljanna kafin a shigar da wannan shahidi. Talha yace fata ajabtu li zalik, yace sai nayi mamaki, yaya za a yi wannan ya samu shahada, kuma yaya za a yi a zo da wannan bayan shi kuma sannan a shigar da shi aljanna. Yace sai nayi mamaki, da aka wayi gari sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na bashi labarin wannan mafulki nawa. Manzon Allah sai ya ce da ni, alaysa qad sama ba'dahu ramadan, shin yanzu bai azumci ba watan ramadan bayansa? Talha ya ce kultu bala, na ce kwarai. Manzon Allah ya ce alaysa salla sittata alafi raka'a au alaysa salla kaza wa kaza salata sana. Manzon Allah ya ce yanzu bai yi salla dubu raka'a dubu shida ba, ita ce tsawon salla ta adadin salla ta shekara. Na ce kwarai. Manzon Allah ya ce to wannan shi ne sababin da ka ga cewa sai da aka shigar da shi a farko kafin a shigar da ɗan uwansa shahidi, saboda ya ɗan samu bonus, ya samu shekara guda bayan kenan mutuwar wannan. Kenan don haka a nan abinda muke so mu gane, wannan hadisi ya isa ya zame mana dalilin akan cewa mumini rayuwarsa alkhairi ne, saboda yana raye zai ƙara ayyuka waɗanda suke na ƙwarai, waɗanda za su kusantar da shi da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. To don haka kenan a nan shi gurin mutuwa, wato kasancewar, wato kar mutum ya yi zaton cewa gurin mutuwa na nuna wato kyama ce ta haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana kar wani ya kafa maka hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato wai kyamar gurin mutuwa kar ka fahimci cewa kyama ce ta haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'a, cewa duk mutumin da yake son haduwa da Ubangijinsa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai so haduwa da shi. Duk wanda yake kyamar haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala zai kyamaci haduwa da shi. Kar ka fahimci cewa kenan kyamar gurin mutuwa na nuna wato kyamar haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahihu Muslim. Aisha Allah ya ƙara mata yadda lokacin da ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadisi, hadisin da yake cewa man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'a, duk wanda ya so haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala zai so haduwa da shi. Wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'a, duk wanda ya kyamaci haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala zai kyamar haduwa da shi. Aisha ta ce fa qultu ya nabiyallah, sai na ce ya annabin Allah, akarahiyatul maut, shin kana nihin kyamar wato mutuwa shine kyamar haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala? Aisha sai ta ce in ku haka ne to fa kulluna nakrahul maut, gaba ɗaya mu ai kyamar mutuwa muke. Kenan ita kanta Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunaninta ya kauce akan wannan hadisi, bata gano shi ba, da yace duk wanda ya so haduwa da Ubangijinsa, Ubangiji ta'ala zai so haduwa da shi. Duk wanda ya yi kyamar haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala zai yi kyamar haduwa da shi. shine sai tace akarahiyat almaut, shin kana nihin kyamar mutuwa? In dai har kyamar mutuwa kake nihi, Aisha tace fa kulluna nakrahul maut, gaba ɗaya mu kyamar mutuwa muke. Kaga anan kenan ita kanta Aisha ta yi zaton cewa kyamar wato gurin mutuwa shine kyamar haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Maza Allah sai ya ce da ita laysa kadhalik, lamarin ba kamar yanda kike zato bane. Maza Allah sai ya ce walakinnal mu'mina, yake Aisha ki san da cewa mu'mini idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati, shi mu'mini a lokacin da mutuwa ta zo masa, idan aka bashi albishir game da rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da samun yarda ta Ubangijinsa kuma da aljannar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa, maza Allah ya ce a habba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'a, a lokacin na mumini sai ya so haduwa da Ubangijinsa, ya ringa bige ya ringa murna, Ubangiji ta'ala sai ya so haduwa da shi. Ma'ana duk abin da Allah ya tanada masa na karanci sai Allah ya ƙara lullunka masa domin yana begen haduwa da shi. Sai ya ce wa innal kafira, lalle shi kafiri idza bushira bi azabillahi wa suqti, idan aka masa gatse da azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya cancanta da fushin Ubangijinsa, idan mutuwa ta zo masa haka ake masa gatse. Kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa, sai ringa kyamar haduwa da Ubangijinsa a wannan lokaci, sai Allah ya yi kyamar haduwa da shi, sai Allah ya ƙara nisanta shi game da rahamarsa. Maza Allah ya ce wannan shi ne ma'anar hadisi, an gane ku, shi ne ma'anar abinda nake nihi, duk wanda ya so haduwa da Allah to Allah zai so haduwa da shi. Kenan mumini in mutuwa ta zo masa aka masa irin wannan bushara, ga rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ga yarda ta Ubangijinsa, sannan kuma ga aljannar da aka tanada masa. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannat lahum fiha na'imun muqim, to a wannan lokaci mumini sai ya ringa murna yana bege na haduwa da Ubangijinsa, a wannan lokaci Ubangiji ta'ala sai ya yi begen haduwa da shi. Shi kwa kafiri in aka masa gatse da azabar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada masa da fushin da ya cancanta na Ubangijinsa, to a wannan lokaci sai ya ringa kyamar haduwa da Ubangijinsa, Ubangiji ta'ala sai ya yi kyamar haduwa da shi. Don haka Aisha wani lokaci da aka ƙara mata tambaya akan wannan mas'ala, Aisha sai ta ƙara tabbatar mana ma'anar wannan hadisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi. Aisha sai take faɗa ga mai tambaya tace walaysa billazi tazhabu ilayhi, wannan hadisi ba kamar yadda ka fahimta ba, take faɗa wa mai tambaya. Aisha tace walakin idza shakhisa albasar, tace sani dai abinda manzon Allah yake nihi da wannan hadisi nashi, tace idan ganin bawa ya kame, ka san idan mutum ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, ido tsayawa yake baya kyautawa, wa hashraja sadr, kirji ya ringa bugawa, lumfashi yana hayowa, wa sha'arar jild, fatar jiki ta fara yankunewa tana takurewa, wata shannajatil asabi, wato yatsotsi suka fara sarkewa. Aisha tace fa inda zalika man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa, a wannan lokaci duk mutumin da ya so haduwa da Ubangijinsa to Ubangiji ta'ala zai so haduwa da shi. Tace a irin wannan lokaci man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa, duk wanda ya kyamaci haduwa da Ubangijinsa to Ubangiji ta'ala zai kyamaci haduwa da shi. Kaga ana Aisha mi take nuna mana, ashe hadisin yana nihi lokacin da mutum yake cikin halin fitar rai, idan ya so haduwa da Ubangijinsa to Ubangiji ta'ala zai so haduwa da shi. Ba kowa ba yake son haduwa da Ubangijinsa a wannan lokaci sai wanda ya yi imani da Allah da manzanninsa, wanda ya tanada ma kansa kafin wato ya kai wannan matsayi. To dan haka kuma a wannan hali ne duk wanda ya kyamaci haduwa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala Ubangiji ta'ala sai ya kiyamaci wato haduwa da shi. Kenan don haka anan a takeice iya abin da muke so mu gane a lokacin da mutum ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, wanda hali ne wanda duk mutumin da ya tuba Ubangiji ta'ala ba zai karbi tubansa ba a wannan lokaci. Kenan a lokacin nan kowa zai fara ganin sakamakon abin da ya gabatar ma kansa. Hausawa muke cewa Alhamis mai kyau tun daga Laraba ta ake ganewa. An gane ko? Alhamis mai kyau kenan tun daga Laraba ta ake ganewa. Da zarar mutum ya shiga cikin hali wanda yake na fitar rai, to a lokacin nan zai fara gane menene makomarsa. Idan mumini ne kenan za a mishi albishir game da abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada masa na karamci, kenan a wannan lokaci sai ya ringa begen haduwa da Ubangijinsa. Kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, mumini idan aka shigar da shi kabarinsa bayan an masa tambayoyi ya amsa, an budo masa wata kofa daga cikin kofofin aljanna, yana shakar wato kanshinta da ni'ima har zuwa kiyama. A wannan lokaci mumini zai ringa addu'a yana fatan cewa Allah ya tada alkiyama domin ya je ya haɗu da iyalinsa wanda Allah ya tanada masa a gidan aljanna. Shi a cikin wannan rayuwa a cikin kunci yake, fama yake Allah ya tada alkiyama domin ya je ya haɗu da abinda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada masa. To dan haka shi kuma wanda aka masa gatse game da azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala, idan ya shiga fitar rai, wato idan kafiri ne ko munafiki, kenan shi ma da zaran ya shiga fitar rai, hali na fitar rai kenan zai ga menene sakamakonsa. To dan haka wannan shine ma'anar kenan hadisin. Akwai hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin na cikin sahihai, wanda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwa ta zo masa yana cikin halin fitar rai, manzon Allah sai ya ringa addu'a yana cewa Allahumma birrafiqil a'la, Allahumma birrafiqil a'la, ya Ubangiji na ka hada ni da jama'a wanda take mafi daukakar jama'a, ita ce jama'a ta mala'iku. Shin wannan hadisi na nuna cewa ya halatta mutum yayi gurin mutuwa tunda annabi manzo Allah yana cewa Allahumma birrafiqil a'la? Wannan hadisi baya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gurin mutuwa balantana ka ce ya halatta mutum yayi gurin mutuwa. Abinda muke so ka gane, fuska ta farko wadda take nuna mana wannan hadisi baya nuna cewa mutum yayi gurin mutuwa domin bayanin da ya gabata. Wannan addu'a da manzon Allah yake cewa ya Allah ka hada ni da jama'a mafi daukakar jama'a, jama'a ta mala'iku, manzon Allah yana wannan addu'a ne a lokaci na fitar rai, lokacin da an bashi albishir game da makomarsa. An gane ko? To dan haka anan yake bege game da haduwa da Ubangijinsa, yake bege game da haduwa da jama'ar da tafi kowace jama'a, ita ce jama'a ta mala'iku. Sannan fuska ta biyu, kar mu manta ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabi aka bashi. An gane ku? Tsakanin wanzuwa a cikin al'ummarsa ko kuma haduwa da Ubangijinsa, da ƙarshen al'amarin sa yazo Ubangiji ta'ala ya turo mala'ikansa da sako na musamman, aka bashi zabi imma a bar shi ya ci gaba da rayuwa a cikin jama'arsa ko kuma ya hadu da Ubangijinsa. Manzo Allah ya zabi haduwa da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. To dan haka kaga anan wannan hadisi baya nuna halacci game da gurin mutuwa, gurin mutuwa haramun ne. An gane ku? Domin wani tsanani idan ya same ka a inda yake halatta, sai in ka ji tsoron za a fitince ka a cikin addininka, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. A wata fada wasu malamai suna cewa wannan yake banta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurin mutuwa banda al'ummarsa, amma wannan fada ta su fada ce wadda take mai rauni. Don haka waɗancan fuskoki biyu su ne suke nuna mana gurin mutuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi shi ne a mahallin da ya dace. Farko an ba shi zabi tsakanin wanzuwa a cikin al'ummarsa ko haduwa da Ubangijinsa, ya zaɓi haduwa da Ubangijinsa. Hali na biyu yana cikin fitar rai ne, yake cewa Allahumma birrafiqil a'la, ya Allah ka hada ni wato da jama'a wadda take mafi daukakar jama'a, ita ce jama'a ta mala'iku. Don haka insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakata darasi mai zuwa insha Allahu zamu shiga hadisin da malamin yazo da shi a farkon baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu nadar kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك